Hausa na muna da Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rari assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sun yin ne tare da Sarfilu Hashim Gumer da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shiri na daren yau Alhamis 13 ga watan Yuli. Shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mahukunta a ƙasar Jamhuriyar Nijar a ƙoƙarin samar da dokokin da suka haramta ayyukan luwaɗi da madugu har ma da auren jinsi.
Mijin da ya gwada yana son namiji ko macen da ta gwada tana soyayya da mace za su fuskanci kasa wanda zai kai har shekara biyar da tara wanda za su kai har miliyan biyar. In ya kai suna lalata tsakaninsu to kasan nan za a limka shi.
Ƙungiyoyin Fulani a ƙasashe biyar na yankin Afirka ta yamma sun soma wani shirin haɗin gwiwa da Bankin Duniya domin samar da hanyoyin hana makiyaya yawon kiwo musamman daga ƙasa zuwa wata ƙasa. Muna ɗauke da rahoto na musamman kan wannan, haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni. To amma kafin nan ku fara da labaran duniya tukunna.
Amma abin kunya ne ce mutane da azabinsu don soyayyar mutane jama'a da aiki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya kawo ƙarshen ziyararsa ta ƙasashe uku a Turai tare da bayyana goyon bayansa ga ƙungiyar tsaro ta NATO, yana mai neman kawar da fargabar Turai ke yi na cewa sauyin gwamnatin Amurka na nufin rashin tabbas ga alaƙar Washington da tsarin ƙawayenta. Ina ba ku tabbacin cewa babu wata tambaya, in ji shi yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shugaban ƙasar Finland Sauli Niinisto yau Alhamis a Helsinki. Ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da kasancewa kan NATO a haɗe yake. Biden ya sake nana ta babban goyon baya daga ɓangarori biyu a majalisar dokokin Amurka, duk da cewa akwai wasu manyan abubuwan da ke cikin jam'iyya ɗaya. Yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a Indonesia, inda Amurka ta ce wani ɓangare ne na ƙoƙarin sassauta dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Blinken ya gana da Wang a gefen taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ASEAN a Jakarta. Manufarsa ita ce ci gaba da buɗe hanyoyin sadarwa don fayyace muradin Amurka akan batutuwa da dama da kuma gudanar da gasa a cikin gaskiya ta hanyar rage haɗarin rashin fahimta da kuskure, in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller. Wannan shi ne abin da duniya ke tsammani ga Amurka da China, in ji Miller a cikin wata sanarwa. Mayakan Al-Shabab sun kai hari a sansanin sojin Somalia da sojojin Kenya suka miƙa a ƙarshen watan da ya gabata a wani ɓangare na jinya dakarun ƙasashen Afirka. Jami'an yankin Somalia sun ce da sanyin safiyar yau Alhamis ne mayakan suka kwace sansanin da ke ƙauyen Garili da ke yankin Gedo mai tazarar kilomita 12 daga kan iyakar Kenya. Ibrahim Gulid Adan, hakimin garin Elwak da Garili ke ƙarƙashinsa, ya shaida a muryar Amurka cewa mayakan sun kwace sansanin ne bayan wani lugudan wuta da suka yi dakarun sa kai na yankin Jubaland. Adan ya ce an kashe mutane hudu, sojoji uku da sakaɗar jami'an jama'ai biyu da farar hula ɗaya a hannun da ƙungiyar Al-Shabab ta kai. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha da Belarus ba za su samu goron gayyata a hukumance ba a gasar Olympic ta Paris a 2024, lokacin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sama da 200 za su karɓi gayyatar a ƙarshen wannan watan, in ji IOC a ranar a yau Alhamis. Al'ada ce ta kwamitin Olympic ta ƙasa da ƙasa daidai shekara guda kafin buɗe wasannin bazara ko wasannin lokacin sanyi don gayyatar dukkan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a duniya zuwa taron. Duk da matakan da aka ɗauka, wasu 'yan wasan Rasha da Belarus za su iya fafatawa a Paris, duk da yakin da ƙasashen suke yi a Ukraine ba tare da an gayyaci 'yan wasan ƙasarsu ba. Hukumar IOC ta faɗi yau Alhamis cewa za a aike da kwamitocin wasannin Olympic na ƙasa 203 da suka cancanta zuwa birnin Paris a ranar 26 ga wannan wata na Yuli. Daga ƙarshe mai yiwa ne a kawo ƙarshen cutar kanjamau da shekarar 2030 idan ƙasashe sun nuna aniyar siyasa da zuba jari a fannin rigakafi da magani tare da aiwatar da dokokin da ba na nuna wariya ba, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Alhamis. A cikin shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 39 a duniya suna ɗauke da ƙwayar cutar kanjamau a cewar UNAIDS, shirin AIDS na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙwayar cutar HIV na iya komawa zuwa AIDS wato kanjamau idan ba a kula da ita ba. Muna da mafita idan muka bi jagorancin kasashen da suka kulla kyawawan kudirin siyasa na sanya mutane a gaba da saka hannun jari a shirye-shiryen rigakafin cutar kanjamau, inji UNAIDS a wani rahoto da aka buga a ranar Alhamis.
Sawa gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An jima kaɗan za mu kawo muku rahoto na musamman kan wata dambarwa da ke ci gaba da dabaibaye Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa wadda ta sa har kawo yanzu bata so mazama ba tun sa'ad da aka kaddamar da ida. To amma kamin wannan lokacin bari mu garzaya a kasar Jamhuriyar Nijar. Yayin da batun ƴan luwaɗi da maɗigo da ma auren jinsi ke ci gaba da haddasa muhawara a kasashe daban-daban na duniya, hukumomi a Jamhuriyar Nijar sun soma kokarin samar da dokokin hukunta waɗanda aka kama da aikata irin waɗannan halayen. Yanzu haka kwamitin kula da gyaran fuskar kundin shari'a na kundin hukunta laifuka ya damƙawa ministan shari'a rahotonsa mai kunshe da wasu sababbin dokoki ciki har da waɗanda ake shirin gabatar da su a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar da zimmar haramta luwaɗi da maɗigo da auren jinsi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
La'akari da cece-kucen da batun ƴan luwaɗi da ƴan maɗigo da masu auren jinsi ya haifar a tsakanin jama'ar Nijar bayan bayyanar wata bidiyon tsiraicin da wasu ƴan mata suka yada a kafafen sada zumunta ya sa kwamitin da aka ɗora wa alhakin kwaskwarai kundin shari'a wato code penal da code de procedure penal bullo da wasu ƙudurorin doka don gabatarwa gwamnatin ƙasar. Da yake ƙarin bayani a kai, shugaban kwamitin mai shari'a Maman Sani Usaini Jibashe ya ce da zarar Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi na'am da waɗannan shawarwari a nan gaba waɗanda aka kama da aikata wannan ɗabi'a za su fuskanci hukunci.
Har ya kai da akwai wasu 'yan wata ƙasa in an koro su daga can ƙasar sai su zo nan ƙasar Nijar suna neman mafaka, tunda sun san ƙasar Nijar ba mu da dokoki wanda suka hana wanga harkar lud da maɗigo. Shi yasa muka yi la'akari muka kirkiro wasu article cikin wannan kundi na shari'a wanda suka tanadar hukunci mai tsanani bisa ga wanda suke irin wannan mugunta biyayi. Ga misali, namijin da ya gwada yana son namiji ko macen da ta gwada tana soyayya da mace za su fuskanci ga shari'a kaso wanda zai kai har shekara 5 kuma da tara wadda za ta kai har miliyan 5. In ya kai suna lalata tsakaninsu kenan banda soyayyen ma a ce suna lalata tsakaninsu to kasan nan za a limka shi har biyu taron nan ma za a rumka ta. In ya kai namiji ya armi namiji ko mace ta armi mace nan kasan daga shekara 10 har zuwa shekara 20.
Haka kuma waɗannan dokoki na hangen taka burki ga ƙungiyoyin da ke kiran kansu na kare haƙƙin ƴan luwaɗi da masu maɗigo, inji mai shari'a Jibaje.
Ana iya gwamnati rusar da ƙungiyar nan kuma manya-manyan mutanen ƙungiya wanda suke jagorancin ƙungiyoyin su ma a kama su kaso mai tsanani. Mai girma ministan na justice da muka maika mishi kundi wannan shi ya yi aikin shi ya maika ma gwamnati, yanzu gwamnati ake jira a gani abin da za ta ce bisa ga wannan shawara da muka bada.
Ainihi yar Majalisar Dokokin Ƙasa Honorable Nana Jubi Haruna Mati ce ta gabatar da bukata a Majalisar Dokoki don ganin an ɗauki matakan kare al'ummar Nijar daga wasu baƙin al'adun da ke barazanar gurɓatar da tarbiyyar yara. Ko da yake akwai alamun tafiya ta kama hanya, yar majalisar na gani har yanzu da sauran aiki.
Kenan in al'umma ta gamsu mun gamsu, sannan kuma akwai abin gyara mu dai muna sauraron al'umma kuma insha Allah ta'ala zamu aiki tare da ita dan ganin cewa kowa ya rike mutuncin shi
shigar matan da wasu bakin haure maza suka yi a lokacin da suka yada zango a birnin Agadez a makon jiya ta haifar da ta da jijiyoyin wuya a wajen al'umma dake daukar lamarin tamkar wani abinda aka tsara takanas da nufin tsokana to amma tsoma bakin da tawa ta kwantar da hankula Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma kungiyoyin makiyaya daga kasashe shida na nahiyar Afrika da suka hada da Mali da Niger da Chad da Burkina Faso da Senegal da kuma Mauritania sun soma wani hadin gwiwa da abokan hulɗa kamar babban bankin duniya domin aiwatar da shawarwarin wani bincike kan yawon ci rani da makiyaya suke yi tare da dabbobinsu a iyakokin kasashen Afrika daga Agadez ga rahoton wakilinmu Hamid Mahmud
wani abu da yanzu haka ake yawan gani shine ciranin makiyaya da suke yi domin ciyar dabbobinsu da abinci a wasu iyakokin kasashen Afirka lamarin da yasa kungiyoyin makiyaya da kasashe shida na Afirka gudanar da tattaunawa kan yadda za a magance matsalolin tare da daukar matakai da suka dace da kuma gudunmawar da za su bayar domin tabbatar da tsaro a waɗannan kasashen Umar Yalli shugaban kungiyar makiyayan jihar Agadez cewa da Kafan
muna son gaskiya a tashi tsaye a sa ido bisa ga zancen kiyo idan ana so a gyara shi zuwa kawa kasashen waje akwai tsari da an kai kawo kawa tallahi na gyara kawa irin bisashe masu kasa ga matsalolin da suka samu hanyoyi da suka ci a turanci act na transhumance kenan na tahiya kasashen waje da shigowa nan wajen haikiya su yi musu kayoyi na shan ruwa duka bisa waɗannan hanyoyi su yi musu kawa bankoki na abincin dabbobin can kuma iyaka ta hita ya zam an yi tsari wanda ga yanda za a yi musu magani na ciwon da agresu don su samu su shiga wancan ƙasa amma sai ya zama wannan abu tukuna ba mu kai ga wannan abu
akwai dai buƙatar makiyayan su fahimci dokokin kasashen domin gudanar da kiwo ba tare da matsala ba inji Indai Omar shugaba wata kungiyar makiyaya a kasar Senegal
le secteur de l'élevage
makiyaya na fuskantar tsaka mai wuya yayin da suke shirin shiga wasu kasashe domin ciyar da dabbobin su don haka abu ne da ke buƙatar makiyayan su fahimci dokokin kasashen baki daya wanda hakan ne zai ba su damar gudanar da kiwon nasu ba tare da wasu matsaloli ba kuma za mu zurfafa bincike kan wannan lamarin tare da neman samun haɗin kan waɗannan kungiyoyin batutuwa da dama ne dai aka tattauna ciki har da batun gobarar daji da ke laƙume dokoki da dama na filayen kiwo to sai dai hukumomi sun ɗauki matakan kawo ƙarshen ta Mamman Hamidu shugaban ma'aikatar da ke kula da kare gandun daji
a waye musu kai don saboda ka a samu matsaloli su bar abuwa daga ce da canjin yanayi akwai masu sa wutar daji cikin kamar lokacin da haki ya girma ya bushe ka gani suna taya babu ruwan soko in kai abinci baka kashe wuta baka cancanta ba wutar ta mutu ko bata mutu ba ka tashi ka sa gaba ka bi kai ta tafiya daga bayan ka kuma kaga sai wuta ta tashi ci hatara
a ƙarshe dai mahalarta taron sun fito da wasu shawarwari na hanyoyin shawo kan waɗannan matsalolin ga kiwo shawarwarin da za a gabatar da su ga shugabannin kasashen Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
ta gaida Hamid Mahmud A Najeriya har kawo yanzu majalisar dokokin jihar Nasarawa bata soma zaman aikin ta ba tun sa'a da aka kaddamar da majalisar wata daya da ya gabata hakan ko ya faru ne sakamakon wata dambarwa da ta baibaye zaben kakakin majalisar inda yanzu haka ta rabe gida biyu kuma kowanne bangare na da awar zaben nashi kakakin majalisar Zainab Babaji ta duba mana wannan lamari a cikin wannan rahoto na musamman
A ranar 6 ga watan Yuni da ya gabata ne aka samu rudani a majalisar dokokin jihar Nasarawa bayan rabewar ƴan majalisan kashi biyu kowane bangare kuma ya zabi kakakinsa zaben wanda bangaren Honorable Ibrahim Balarabe Abdullahi suka gudanar a babban ɗakin taro na ma'aikatar kananan hukumomin jihar da wakilai 11 daga cikin 24 da ke jihar a bangaren Daniel Oga Ogazi kuwa ƴan majalisu 13 ne suka kutsa zauren majalisar dokoki suka yi zaben lamarin da masu sharhi suka ce dukkan bangarorin sun saba ka'idodin gudanar da zaben shugabannin majalisa daga bisani mambobi biyu daga bangaren Daniel Ogazi sun yi mubaya'a suka kuma sauye sheka zuwa bangaren Ibrahim Balarabe Abdullahi fiye da wata guda kenan tunda aka samu wannan takaddama lamarin da ya sanya majalisar ta kasa tsaye ta kasa zaune don samun nutsuwar gudanar da ayyukanta domin neman sasantawa da daidaituwan lamura ne gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya kira bangarorin biyu don samun fahimtar juna Honorable Daniel Oga Ogazi ya shaida min cewa sun yi zama da gwamnan amma basu kai ga cimma matsaya ba, hasali ma maganar tana kotu.
Zaman da muka yi da gauna kamar yadda kika faɗa, gaskiya ne an yi zama da gauna, amma gyaran da zamu yi shine cewa an samu daidaitawa da gauna ba gaskiya bane. Gauna yana neman mutuntuni, amma sai mu dayan majalisa a matsayina kuma na shugaban majalisar jihar Nasarawa da aka yi asalin zabe an bi abin da doka ta ce, domin shine gwamnan jihar Nasarawa yana neman zaman lafiya a Nasarawa, yana neman kuma ya tabbatar cewa ya kadamar da aikin shi bisa ga doka a jihar Nasarawa. Shi ba zai yauna aiki ba tare da mu yan majalisa ba na dokoki ba. To yana neman wannan dama domin ya nemi shawarwari na loyoyi da kuma yan siyasa. Da gaskiya shine ta gefen doka akwai gyaran da aka yi cikin dokan Najeriya 16/96 wanda aka gyara shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa hannu, muna ce da shi fifth alteration, wanda zama na farko na yan majalisa wanda za a yi a kadamar da majalisa a gudanar da majalisa kuma a ransar da yan majalisa, sai an samu cikin kashi 100 sai an samu kashi 70 kenan na yan majalisa suna zaune. Wato misali two-third namu nan kuma a Nasarawa sai an samu mutum zababbu yan majalisa 16 cikin 24 suna zaune. To shi gauna ya ce shi mai bin doka ne, yanzu shi ba shi da wani majalisa, abin da ya gaya mana jiya ba shi da speaker, ba shi da mambobi, yana neman mu dawo mu hada kai mu zo mu zauna a koma a ce a yi abin da doka ta ce a yi. Mu kuma mun gaya mishi za mu yi tunani domin muna kotu, ba za mu ce wani abu ba, amma Allah ya daba muna yi wannan abu saboda kanmu bane, muna yi ne saboda cin gaban al'umman jihar Nasarawa gaba daya.
Jami'iyar APC a jihar ta Nasarawa ta yi ruwa da tsaki, ta kuma yi madaukiya a zaben shugabannin majalisar, inda ta goyi bayan Honorable Ibrahim Balarabe Abdullahi saboda a cewarta rawar da ya taka a matsayinsa na kakakin majalisar da ta shuɗe. Sakataren jami'iyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce suna tare da bangaren Balarabe ne saboda 'ya'yansu da suka zabe shi.
A namu na APC to mu dai muna tare da wurin da 'ya'yanmu su yi ta za su tafi. Duk yadda za a yi za su a same mu a wurin, domin 'ya'yanmu a cikin 11 guda 9 suna wannan wurin ne. So mu kuma a matsayinmu na iyayen jam'iyya ba za mu bar su mu koma wurin mutanen PDP da kuma sauran jam'iyya da za su haɗu suna neman su samu na speaker ba. Amma abin kunya ne ce mutanen da an zabe su don su yi wa mutane jama'a aiki. Yau an kai wata 2 suna rigimar wane ne zai zama shugaba a majalisa. Wannan ba daidai ba ne, wannan cin mutunci ne na ainihin al'umma da suka zabe su. Saboda haka wannan abin dole ne mu masu zaben 'yan majalisa da kuma shugabanni sai mun ga irin mutanen da za mu zabe su. In ba mu zabe su je sun rigima a kan shugabancin majalisa ba.
Ku usoshin jam'iyya kun cika sa baki a abin da ya shafi majalisa wanda ya kamata a ce suna cin gashin kansu.
A duk duniya a demokradiyya da ake yi ba wani demokradiyya da an yi wanda ba shugabanni ba su sa baki a ciki ba. Zan dawo da ke Najeriya, gwamna zai aiki ne da majalisa, kuma kuduri guda 2 ne kawai da wanda 'yan majalisa za su yi, sai kuma wanda gwamnati za ta yi. Amma idan sun yi kudurin za a koma waye ne, za a kawo mu gwamna ne ya sa hannu. 'Ya'yanmu na APC mu muke da yawa, sai a ce guda 2 mai magana na gaskiya, guda 2 a cikinsu sun koma sun haɗa kai da 'yan PDP da 'yan NNPP sun zama su 13 suna son su sa shugaban majalisa. Sai mu mu yi shiru a matsayinmu na iyayen wannan jam'iyyar.
Idan a ce wannan takaddama ta ɗauki dogo tsawon lokaci ba a sasanta ba, kana gaya makomar wato siyasa ma gaba ɗaya ko kuma majalisar dokoki ta jihar Nasarawa?
Za a yi kuka da su 'yan majalisar ba saboda kowa ba, da a ce shi gwamnan ma mai son kansa ne, shi zai da zauna haka yi don ba wani dokar da ya ce shi kada ya aiki. Sai dai mutanen jihar Nasarawa za su shiga cikin wani hali na mawuyacin hali.
Yayin da masu ruwa da tsaki da kusoshin gwamnati ke kumfan baki kan shugabancin majalisar dokokin, su ko talakawan jihar sun zura ido ne ga Rabbana. Madam Helen Yusuf Bala, tsohuwar director a ma'aikatar ilimi ta jihar Nasarawa, tace wannan takaddama zai shafi ayyukan ci gaban al'umma.
To dama a kullum shi talaka ne mai fama din. Domin su zaɓaɓɓun ko da ya aka yi za su ci gaba da samu haƙƙinsu. An ci wata NECO bayan zaɓe, sai ba a ga an fara yadda ya kamata ba. Bature ya ce in giwaye biyu suna faɗa ai ciyayi ɗin ne na wahala.
To me kike fatan ganin su waɗannan ƴan majalisu sun yi?
Yi sulhu ko gwamna da kansa manna ina jin shi da yana dan ba su shawarwari cewa ba maganan an zaɓe su zo neman mulki domin kansu ba ne. An yi zaɓe domin su zo su bauta wa jama'a ne. Kuma ra'ayin shi daidai ne, na goyi baya ko da wani hanya ne suka bi a baya domin su ba ma kansu aiki a cikin gidan a cikin majalisa din. Sai ba su samu gamsuwa ba, dole su yi haƙuri. Su in suka sulhunta a can duk wani doka da suka tsara mu ma masu yin biyayya da shi ne. Muna zama mu cikin salama da juna, bar talaka yi gonansa.
Shi ma Muhammad Abubakar Sadiq ya yi kira ne ga ɓangarorin biyu su sasanta don yi wa talaka aiki.
Wannan rigingimu da ake na majalisa, wannan takaddama na wajen shugabancin majalisa, gaskiya mu 'yan jihar Nasarawa abin tana shafan mu sosai. Domin mun zaɓe su ne domin su je su wakilce mu daga mazaɓu daban-daban domin a yi dokoki wadda 'yan jihar Nasarawa za ta kawo wa jihar Nasarawa ci gaba. To amma wannan takaddama da yake ciki da aka samu sifika guda biyu dinnan gaskiya ya takura wani dokoki da za a yi na ci gaba a jihar Nasarawa. Saboda haka muna kira da ɓangarorin guda biyu da Allah a yi kokari a daidaita.
To zuwa yanzu wani ci baya za a ce an samu tunda kusan wata biyu da zaben su?
An samu ci baya ya Zainab. Samun ci baya da aka samu kuwa lalle ba wani doka da aka yi. Tunda aka samu wannan takaddaman ba wani dokoki da aka yi, balle a ce an samu wani ci gaba. Idan jihohi da an aka comparing da wasu jihohi da ba wannan takaddama, to kin ga ai wancan jihohin ai dokoki yayi an samu ci gaba. To amma nan babu. Saboda haka muna kira gare su da Allah a daidaita wannan lamari domin a zo a ci gaba da aiki na majalisa domin mu samu ci gaba mu talakawan jihar Nasarawa.
A halin da ake ciki dai maganar wane ne halattaccen kakakin majalisar dokokin jihar Nasarawa yana gaban kotu, kuma kotun ne kadai zai warware takaddamar don ba da sukuni wa majalisar aiwatar da dokokin da aka zaɓi 'ya'yan majalisar su yi don ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
Assalamu alaikum, a gaida Zainab Babaji. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A halin yanzu dai nan da kwanaki 7 za a fara gasar kwallon kafa na mata karo na tara a kasashen Australia da kuma New Zealand. Kasar Amurka ce kasa ta farko da ta lashe kofin a shekarar 1991 da aka gudanar kasar Sin. Sai kuma a shekarun 2015 da kuma 2019 duk kasar Amurka ce ta sake daukan kofin. Yanzu kuma zan gayyato mai sharha kan sha'anin kwallon kafa domin ya yi mana tsokaci kan yadda fasalin kwallon kafa ke gudana, musamman yadda ake samun canjin sheka da zai shafi fasalin kwallo a duniya.
Sunana Mustapha Muhammad Abdullahi. Shi wannan abubuwan da yake faruwa na game da yadda ɗan wasa suke caccanza sheka wannan ya koma can dama abu ne wanda al'ada ne na ƙwallon kafa kamar yadda aka saba gani. to sai dai abinda a wannan lokaci ake ganin wani kaman sabon canji da yake nema ya bullo a yankin Afiya shine na yanda ita Saudi take kokarin zuba hannun jari sosai wajen ko kuma a ce mata fara tunda yanzu akwai manyan ƴan wasa irin su Cristiano Ronaldo da Benzema wanda duk sun yi zakarin ƴan wasa na ƙwallon duniya a baya to yanzu gashi duk sun saye su suna cikin ƙasan kuma akwai wasu ma kamar irin Kante wanda ya buga ma Chelsea kuma dan kasar Faransa ne shahararre ne kuma har wayo suna neman wasu to suna so ne su karbi ragaman jagorancin ƙwallon ƙafa na yankin Asia ya zama su ne ake ji ba kamar yanda da aka saba jin irin su Japan, South Korea da sauransu wanda su ne suka shahara wa gaskiya ita sanji a nan tana nuna cewa lallai suna so ta karbi wannan ragaman su kuma a kasashen Turai din da aka sani dama kamar Ingila ita ma wannan bajintan da Manchester City ta samu ta yi na nasarar cin kofin Turai a gaskiya dama abu ne wanda tun a baya ma ana ganin zai iya yiwuwa saboda irin yanda ta yi damara a baya wajen sayen ɗan wasa da kuma wannan shi shahararren kuɗi ta kawo Guardiola to amma dai sai ya zama din shekara da shekaru ba su yi nasara ba sai a bana to kuma yin hakan abinda suka yi suka hada da Premier da kuma FA Cup na Ingila wannan abu gaskiya ya janyo hankalin sauran kasashen sauran tumatuman Ingila musamman Arsenal wanda ita ya kamata a ci ta dauki Premier to sun zage dantse wajen shiri sosai domin su ga cewa nan gaba sukin su yi kokari su yi nasara kamar yadda ita ma ta yi
shin hakinan daga bakin Mustapha Muhammad Abdullahi Abdulwahab Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Nigeria
madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
to a takaicen shugaban Amurka Joe Biden ya ka karshen ziyararsa ta kasashe uku a Turai tare da bayyana goyen bayansa ga kungiyar tsaro ta NATO yana mai neman kawar da fargabar da Turai ke yi na cewa sauyin gwamnatin Amurka na nufin rashin tabbas ga alakar Washington da tsirarin kawayanta Yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Wang Yi a Indonesia, inda Amurka ta ce wani bangare ne na kokarin sassauta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. Blinken ya gana da Wang a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin ASEAN a Jakarta. Mayakan Al-Shabab sun kai hari a sansanin sojin Somalia da sojin Kenya suka mika a ƙarshen watan da ya gabata a wani bangare na janye dakarun ƙasashen Afirka. Jami'an yankin Somalia sun ce da sanyin safiyar yau Alhamis ne mayakan suka kwace sansanin da ke ƙauyen Garile da ke yankin Gedo mai tazarar kilomita 12 daga iyakar Kenya. Rasha da Belarus ba za su samu goren gayyata a hukumance ba a gasar Olympic ta Paris a shekarar 2024 lokacin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sama da 200 za su karɓi bakoncin gayyatar ƙarshen a ƙarshen wannan watan, inji IOC a ranar Alhamis. Al'ada ce ta kwamitin Olympic ta ƙasa da ƙasa daidai da shekara guda kafin buɗe wasannin bazara ko wasannin lokacin sanyi don gayyatar dukkan kungiyoyin ƙasa da ƙasa a duniya. Su halarci taron. Mai yiwuwa ne a kawo ƙarshen cutar rikan jimawan da shekarar 2030 idan ƙasashe sun nuna aniyar siyasar ta zuba jari a fannin rigakafi da magani tare da aiwatar dokokin da ba na nuna wariya ba, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Alhamis.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya ce ni gabatar da shirin, sai Julie Ladas Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, sai kuma da engineer mu na yanzu Mr. Patrick. Ni Murtala Faruk Sanyinna, sai muku fata alkhairi, ma'assalam.